أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعث أن قومنا قرجر بفضيهم بألله سبحانه وتعالى يقوم يقومي لقوم ونستعفية أصبر يومنا قوم الشابير قوتاً فقام هجر ما إذن الله صلى الله عليه وآله وسلم على الشيطرة دبودة لهؤو جاربئين دبين أكدائمي لذي يومنا أقض وطن تر الشيطرة دبوديو جاشرين ديدي من دعوه لنشي قبضة كراتم وانا لتاكي واندكي مغانا أكام أرك كرايو كاد قطس الغكاتا fa'idoji guda goma wanda malam ya kawo, wanda duk wanda ya bi su insha Allah ta'ala zai samu karkin rai da tsaftan zuciya. Wannan malami Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, muna fatan Allah ya tsare shi da mahaifinsa ya kara musu lafiya. Idan ɗan uwa ba su manta ba, mun karanta ka'idoji guda biyu cikin waɗannan ka'idoji guda goma. Mun ji ka'ida ta farko ita ce tauhidi. Duk wanda ya riko da tauhidi zai samu tsarkin zuciya, zai samu tsaftar rai. Hakan zai samu masa a lokacin da ya tuna cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccinsa, shine ya samar da shi daga rashi, kuma Allah shine ya yalwata maka dangogin ni'imomi mabambanta. So tunanin wannan kawai wanda yake tabbatar da rububiyya kenan ga Allah, to zai bai wa mutum tsaftan zuciya ta hanyar zai rika kunyan Allah, zai rika kunyan ya saba ma umarce-umarcen Allah, zai rika kunyan ya ki aiwatar da ko kuma ya auka ma hanahanin Allah subhanahu wata'ala. Idan bawa ya tuna cewa Allah shi ne ya halice shi, ya samar da shi daga rashi, ya yalwata masa dangogin ni'imomi, waɗansu ni'imomin a gangan jikinka, wa fi anfusikum afala tubsirun, waɗansu ni'imomin a kewaye da kai. To idan bawa yana tuna wannan, to wajibi ya bashi dama ya rika kunyan Allah. Kuma shi ne ya ba su wani hadisi, annabi ya ce musu istahyu min ma yahqqal haya, ya ce ku ji kunyan Allah, haƙiƙanin jin kunyan Allah. Sahabbai suka ce inna nastahyi min Allah wa lillahi alhamd, sai ka ce manzo Allah alhamdulillah ai muna kunyan Allah. Yace ba wannan nake nufi ba. Yace wa man yastahya min Allah haqq al-haya falyahfaz ar-ra's wa ma wa'a walyahfaz al-batn wa ma hawa walyadhkur al-maut wa al-hila. Yace wanda yaji kunyan Allah shine wanda zai kiyaye kan, ya kiyaye kansa da abin da ke kan ke dauke da shi. Ka san manzon Allah kwararre ne gurin iya bayani. Yace ka ji kunyan Allah shine ka kiyaye kanka da abin da kanke dauke da shi. Mene ne kake dauke da shi? Ka ga akwai kwakwalwa. Duk abin da zaka yi ka kiyaye kwakwalwanka tana cikin kunyan Allah. Ka ga akwai idanu. Duk yadda zaka yi ka kiyaye idanunka daga haram yana cikin kunyan Allah. Ka ga akwai harshe. Duk yanda za ka yi ka kiyaye harshenka daga furta haram yana cikin kunyan Allah. Ka ga akwai kunni. Duk yanda za ka yi ka kiyaye kunninka daga jin haram yana cikin kunyan Allah, da sauran ababen da kuma kai ke dauke da shi. Akwai ababe da yawa da ke dauke da shi. Annabi ya ce to kiyaye waɗannan su ne kunyan Allah. Sannan wale hobin babana wa mashawa, mutum ya kiyaye wannan cikin da abin da ke kewaye da ciki. Mene ne ke kewaye da ciki? A sama da shi dai akwai zuciya, shi ne babban abin da ke kewaye da ciki. A sama da ciki akwai zuciya. Kiyaye wannan na daga cikin kunyan Allah. Duk yanda za ka yi zuciyanka ta zama tana da kyau, tana da tsarki, tana da tsafta, mutum ne hakan. Sannan ƙafa da ciki akwai tsaraici, akwai tsaraici ƙasa da ciki kenan, akwai tsaraici. Sannan shi karan kanka cikin ya tattura akan sotin bi da hanji, abubuwan da za ka shigar da su su shiga zuwa ga waɗannan abubuwa. Sannan a gefen ciki har wala yau akwai hannaye guda biyu,
a kasan ciki har wala afa ku guda biyu annabi ce to kiyaye waɗannan abubuwan su ne kunyan Allah bawa kuma ya rika tunanin mutuwa yana tunanin karewa da rididdigewa to idan kuka yi wannan annabi ce kun ji kunyan Allah kenan to kaga idan bawa ya tuna cewa ko ya san cewa Allah shi ya halice shi ya famar da shi daga rashi ya bashi dangogin ni'imomi da dama ga ni'iman gani ga ni'iman magana ga ni'iman hannu ga ni'iman iska da kake shaka ga ni'imomi nan waɗansu a gangan cikin ka waɗansu kuma a waje da kai to kaga idan dai mutum yana da sauran alkhairi to zai kunyi insha Allah za kai kunyan Allah ya ce yi kaki za kai kunyan Allah ya ce bari kuma ka kaki bari sannan ruko da tauhidi ta janibi na biyu zai tsaftace rai zai tsarkake zuciya ta hanyar idan bawa ya tana da ƙudurar mahalci ƙudurar Allah da ikon da Allah yake da shi a kanka a matsayinka na bawa Allah in ya ga dama yana iya halakar da kai idan ya ga dama yana iya kwashe duk waɗannan ni'imomin da ya baka yau in ya ga dama numfashin nan da kake sai ya dakatar da ita sai ga ana neman oxygen a samu mutum idan ya ga dama wannan ganin da wannan idan naka manya-manya sai ka ga ya fara dishi-dishi sai ka nemo waɗansu idanun guda biyu ka haɗa idan ma ya ga dama ya tafiyar da idanun gabaki ɗaya ko ka nemo gilashin ba zai amfani ba idan kana tunanin wannan kana tunanin irin ƙuduran da Allah yake da shi a kanka idan ya ga dama jefo maka rashin lafiya duk da wannan ƙarfin jikin da kake ji da lafiya da ƙunciya in Allah ga dama sai cire lafiya ya jefo maka rashin lafiya ai ta fama ai ta zuwa asibiti babu magani to idan bawa ya tuna wannan ƙudurar ta Allah to shi kuma dole kenan ya tsoraci Allah domin cikin ƙudurar Allah yana iya ƙubantar da kai ya maka uquba ko a duniya ko a lahira dubi dai cikin masoya Allah annabi Yunus ya yi wani abu ne wanda yake Allah ne bai ce yayi ba kila inda ni ne ko kai muka yi wannan sai a ce mun yi imani imanin ya tabbata amma wa'azi yayi kamar yadda waɗansu malamai suke kawowa yayi wa'azi yayi nasiha yayi faɗakarwa yayi da'awa zuwa ga Allah mutane suke tafarwa sai ya ce to ba zan zauna cikin mutane kafirai ba ba zan zauna cikin mutane azzalimai ba sai ya bar mutane sai ya hijira amma waye ya aike shi hijira Allah bai ce mishi hijira ba sai wannan ya fasa ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga irin uquban da Allah ya yi ma masoyinsa annabi Yunus ya shigar da shi cikin duffai guda uku ga duhun dare ga duhun ruwa ga kuma shi a cikin duhun cikin kifi duffai guda uku fi zulumatin salat to idan kana tunano irin wannan ƙudurar ta Allah idan ya nufaci ka da azaba a duniya zai azabtar da kai idan ka saba masa ko idan ka ƙi yin abin da ya ce ka yi to kaga wannan zai baka tsaftar rai za ka yi kisa kafin da Allah girman Allah da buwayarsa da ƙudurarsa za su ta faɗo maka a cikin tunani za ka rika kafin kan da Allah dama huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira Allah a jin aita ka tsantsan da shi ne to ya hazira kuma Allah na sahu Allah na suratul da kun to idan bawa yana tuna wannan shi ma zai ce maka masa ya tsaftace mishi ran shi ya tsarkake mishi zuciyarsa sai kaga idan zai mu'amala da Allah ba zai yi mu'amalan da Allah bai yi ba ba ka ba zai ma Allah sharta ba zai ma Allah sharta ba zai yi bid'o'i yana neman kusanci zuwa ga Allah ba zai sako ba ba kuma zai ƙi yin aikin da Allah ya ce yi ba in kuma an samu wannan kuskuren nan da nan bawa sai ya farga sai ya tuba ma Allah za mu san fa'ikum min shaytan tazakkaru fa ila hum mubsir to ta janibi na uku kuma da zai sanya tauhidi ya tsarkake maka rai ya tsaftace maka zuciya a yayin da tuna Allah yana da mala'iku masu girma mun karanta a cikin kitabu tauhid babu akan imani da mala'iku da girman su yayin da ka tuna cewa waɗannan halittu na mala'iku masu girma da ƙarfi suna nan kewaye da kai suna rubuta duk wani sariran abu kabira da ya fito daga gare ka komin ƙanƙancin abu in ya fito za su rubuta ko min girman abu in ya fito za su rubuta in ka buya baka buya musu ba in ka bayyana baka buya musu ba ka tabbatar da wannan ka tuna cewa kuma akwai ranar tashin alkiyama ranar da za a yi fallasa abin da yake boye zai fito sarari za a yi hisabi za kuma a yi sakamako akan abin da dubbawa ya aikata mai kyau ko mara kyau in ka aikata mai kyau za a baka mai kyau in mutum ya aikata mummuna zai ga mummunan sakamako idan wannan imanin na zuwa maka a cikin zuciya to za ka ga ba za ka iya ha'intan Allah da manzansa ba ba za ka iya kuma ha'intan bayin Allah ba ko ka keɓe kanka kana nan dai kana ganin wannan ƙarfin yana nan yana tare da ko kana cikin jama'a da haka ba za ka ha'inci mutane ba a cikin dukiyoyinsu ba za ka ha'ince su a cikin ƴaƴayensu da iyalansu ba ba za ka ha'inci mutane a cikin dukkan wani abin da ke da alaƙa da rayuwarku ba sai ka ga bawa yana taka tsantsan baya cutan Allah baya cutan bayin Allah to ka ji kofofin da imani da Allah da imani da mala'iku da imani da ranar tashin alkiyama yake tsaftace bawa ya maida bawa na Allah ya maida shi mutumin kirki tauhidi dai kusan shine asali shine tushe da zai ba kowane irin bawa tsaftan zuciya da tsarkin zuciya kamar yadda muka yi bayani wanda ya koyi tauhidi tunanin waɗannan abubuwan da waɗansu ma wanda ba mu kawo ba su ne za su sanya mutum ya riƙa ganin dole in kyauta samu bayin Allah dole kuma in yi mu'amala da Allah ke kyawu mu'amala to mun karanta kuma fa'ida ta biyu ita ce addu'a malam ya kawo irin mahimmancin addu'a cewa babu abu mai girmama a wurin Allah a babin zikirora kamar addu'a addu'a tana da mahimmanci saboda kana nuna talaucinka ga Allah kana nuna walakancinka ga Allah kana nuna kaskancinka ga Allah subhanahu wataala kana kuma nuna kudiran Allah ne da ifansa kana nuna yalwan Allah da yadda Allah ke azurtabayi yadda Allah ke ma tallafa mu maƙiyansa ballantana masoya da haka yawaita addu'a na neman tsarki da tsaftan zuciya da tsarkin rai yana daga cikin abin da ke jagar mu bawa da tsaftan zuciya da tsarkin rai domin matakar bawa ya kiyaye sharadan addu'a kamar yadda malam ya ishara zuwa gare su akwai waɗansu sharadai kafin addu'an ake so su zama kamar cin halal ya kasance abin da ka buɗe baki ka sanya a cikin bakinka halal ne kana da wannan tabbas ɗin wannan sharadi ne daga cikin sharadan karɓan addu'a duk iya inda mutum ya cika sharadan karɓan addu'a amma in har ne ke ci annabi ya ce bai san kofan da za a taɓa wannan addu'a ba har ma ya ambaci wani mutum ya kawo shi da wasu kofi na karɓan addu'a kusan guda hudu ya ce annabi sai ya ambaci wani mutum ya kira safa yana cikin halin tafiya tafiya ladubba ne daga cikin ladubban da ake karɓan addu'a a cikin ta idan mutum yana cikin halin tafiya ya kira safa sannan gashi ash'afa aghba wannan wani matsayi ne na imani ga wanda imani ya jefa shi a wannan halin ash'af aghba gashin shi saboda ya fuskanci Allah ya fuskanci addinin Allah da da'awa zuwa ga Allah da karantar da al'umma har bai iya samun daman da zai gyara gashin shi bai iya samun daman da zai je ya wanke kafa ya wanka ya shafa mai ya fito tas saboda ya shagaltu da wani al'amari na Allah kamar wanda san je aikin haji daga ranar takwas ga wata idan aka sa ihrami to ba za ka yi wanka da sabulu ba ba za ka shafa turare ba za ka shafa mai mai kanshi ba za ka duk wa'annan abubuwan an dakatar da kai har sai ranar goma ga wata bayan ka zo ka yi jifan shedan an yi yanka an yi aski bayan ka ba an yi aski domin akwai wanda ba shi da yanka kamar mai ifradi an yi aski to daga wannan lokacin ne kuma halarta ka ci gaba da waɗannan abubuwan to kaga wannan ash'afa a gabaran da mutum zai samu kansa a ciki matsayi ne da imani to haka nan ma ana iya samun wani mutum da awa zuwa ga Allah shine ba shi can ƙauyen ba shi can birnin ba shi cikin waɗancan al'umma ya shagaltar da shi har ya kasa samun daman da zai gyara gashin matsayi ne da imani ko kuma tafiya a tafarkin Allah duk wanda ke cikin halin tafiya ta farkin Allah shi ma ba lalle ya samu irin wannan daman da zai gyara gashin ko gyara gangan jikin sa ba to matsayi ne na imani matakan dai aikin imani zai ku mutum zuwa ga wannan to aka kawo wannan mutum aka ce ashafa azba sharadi ne biyu sannan ya muddu ya yi yana daga hannu zuwa sama cikin abubuwa na karban addu'a la dubba na karban addu'a mutum ya daga hannunsa zuwa ga Allah haka din nan inda daga arifi ba a daga hannu zai addu'a hannu hayyaka ba a yin haka akan rufe suna daura da fuskan ta suna daura da fuskan mutum ba a daga hannu su wuce fuskan mutum in dai ba addu'a roƙon ruwa ba da za a daga ai mubalaga gurin dagawan har hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsalla kusa ta yayin da yake roƙon ruwa to Annabi ya ce Allah na kunyan bawa ya daga hannu haka yana roƙon Allah ya dawo da hannun wofi Allah yana jin kunya domin dama Allah hayyu Allah ne kunya ne cikin sunayen Allah akwai al-hayyu ba al-hayyu ba al-hayyu rayi al-hayyu mai kunya Allah yana jin kunya ka daga hannun ka ka roƙa ka roƙa ka roƙa ya kira yana jin kunya to wannan bawan aka ce ya daga hannun shi haka sannan kuma ya rabbi ya rabbi yana tare ismullahi al-azam ya rabbi ya rab da dama daga cikin malamai sun ce wannan shine ismullahi al-azam akwai maganganu da ya akan wanne ne ismullahi al-azam amma a wannan gaban ina son mu amfani da wannan ar-rabb din ita ce sunan Allah al-azam wanda in an roki Allah da ita Allah na karba idan ka duba duk addu'o'in annabawa a cikin Qur'ani da girma za ka ga da kalmar ar-rabb suke yi dauko addu'o'in annabi Ibrahim rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin rabbi ja'alni muqima as-salati min dhurriyyati zaka da rabbu suke amfani in ka dauko addu'o'in annabi Musa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir addu'o'in annabawa asna al-qur'ani zaka da kalman ar-rabb ar-rabb suke roƙon Allah hal qur'ani ya kawo mana a cikin surah ali imran وَأَنْسَ أَدْعُوِي رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا يَتَأَمَّلُ فِي كَلِمَةِ رَبُّ 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 كَسَ رَبُّ غُدَا بِيَرَن أَقَرْشِي سَي الله سَي قَصَّ جَابَ لَهُمْ حَبُّهُ ذَا وَنَّ سَي مَالِ مِسْتَشِ دُو وَنْدَ فِي أَدْعُوَى كِرَا الله دَ الرَّبُّ يَتَوَسَّلِي دَ وَنَّ سُونَ إِنْدَ كَكِرَا سُوجِيَا تُو أَدْعُوَى كَتَا كَرْبَا غُرُن الله to amma ga wannan mutum yana fadin ya rabbi ya rabbi yana kiran ar-rabb dinnan da idan ka kira Allah da shi Allah zai karba amma annabi ya ce fa annai yusjabu lahu ta wata hanya za a baka wannan addu'a bayan mat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram hukumiya bil haram abin da yake ci haram kayan sallan da ya dinka da nashi da iyalansa cikin haram abin shan shi haram juice din da yake saya da ruwan da ake kai gida duk haram shi ma baban shi ya ce da shi daga haram ne ko ogan shi daga haram muke ba shi kaka ci ai ba ruwan ogan ka sai je kamuya mu ya ciyo haram sai zo ya baka kuma ka san haram to wannan na hana karban addu'a to idan ka kiyaye wannan abin da zai hana karban addu'a akwai kuma wani abin da ke hana karban addu'a ita ce raunin zuciya ba da ke cikin zuciyar mutum mutum yana yin addu'a amma ba haikan yake ne ba yana yi sama-sama dai zuciyar nashi ma ba ta zama ta karfafa akan abin da yake so ba ko kuma ba ta zama ta karfafa akan Allah zai biya bukatun ba duka wannan rauni ne na zuciya ko dai kasance kana addu'a walajiji walajiji abin da kake roƙon ba da gaske ma kake yi ba to Allah ya bashi da mana ayyan nan amma a cikin zuciyarka baka ma gane hadarin rashin shiriyan ƴaƴan ba baka gane sharrin da zai haifar maka a duniya da lahira ba zaka ba da gaske kake neman wannan shiriyan ba sai dai kawai harshen Bahaushe ya fara da wannan ko kuma ya zama kana roƙon Allah da gaske amma kana jin to to za a yi ce Allah ya karɓi wannan addu'a fa da ya ce Allah ya karɓi wannan addu'a to idan mutum ya samu wannan rauni addu'a shi ba za ta samu shiga ba wurin Allah sai dai cikin kwalalan Allah kuma da rahama amma wannan ya karya addu'an ka da kansa to mutum ya kanci irin wannan ya yi addu'an da gaske ya ba da lokaci kuma zuciyar shi ta koma zuwa ga Allah da gaske to idan mutum ya nisanci waɗannan abubuwan fafan ana iya samun a samu baka da kwani lafiyayya idan barbe jari ya ga wannan baka da kwani zai gane irin aikin da zai maka amma kai da baka iya sarrafa shi ba wannan baka da kwani duk muhimmancin sa da cansa sai ka ga ko ka zama za ka iya kashewa da shi ba lallanta naka kashe bariwa ko kuma ka haɗi abokan gaba su ne ko a samu takobi na gartacci idan mayaƙi na gartacci ya ga takobi ingantacciya zai san irin tasirinta zai gane irin aikin da za ta yi amma kai rago idan ka ɗauki takobi kai rago ba abin da za ka iya shi na tuna wani bawan Allah da yake ba da labarin cikin irin fita-fita da ake yi kafirai suna kawo musulmi hari sai aka ce wata rana ga shi kafirai sun kawo musulmi hari a garin nan ne nan da na ya ɗauko takobi shi ya ce Allah sai dai a ji an fafata da aka je ga takobin hannunsa amma sai ya ga an soki wani haka jikin shi ya fara rawa ga takobin amma jikin shi haka yake rawa ƙarshe dai haka da yawa aka karɓi takobin ba kar takobin ya zama shi bala'i wani ya karɓa shi ya soka masa to kaga idan rago ya ɗauki makami haka yake zama to kai makaminka ita ce addu'a to idan ragonci ya bayyana a cikin addu'an da kai to haka nan ta za ta zama kamar irin wannan takobin ga ka da makami a hannu amma ba zai tasiri to dan haka mutum ya kiyaye waɗannan sharaɗai na addu'a mutum ya tattaro zuciyarsa ya tattaro ta ga baki ɗaya kar ya zama rafilillahi ya zama rakkaninni ka tattaro zuciyarka ta ga baki ɗaya ka fuskantar da ita zuwa ga Allah sannan ka zauna ka fuskanci alƙibla kuma sai ka zauna ba ina nufin lalle wannan zaman ba in kai a zaune yayi in kai a tsaye yayi in ma a kwance ne kai duk yayi gurgurdan halin da ka samu na addu'a in so samu ne ka fuskanci alƙibla ka fuskanci alƙibla sannan ka fara da yabo ga Allah kai yabo ga Allah subhanahu wata'ala kai mishi magiya ka ɗauko wasu sufofin Allah da sunayensa a ciki ne za ka iya kiran ismullahi al'azam ko wannan ya rabbi ya rabbi ko kuma wanda ya zo a cikin hadisi Allah mai ni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram hayya ya tayyib ko Allah mai ni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد تكتم اسم الله العظيم هو يا حي يا قيوم كيما الله ونا daga nan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ka tabbatar da abin da zaka roƙa ba saban Allah bane ba zunubi bane ba yanke hukunci bane daga nan ka kusa zuwa ga Allah ka zo kofar kuma an riga an bude maka idan ka shiga kawai zuba baya bukatuwarka kuma kada kai i'tida a cikin addu'a i'tida shine ketar haddi da wuce wuri kamar mutum mai roki abin da yake a cikin sunnan Allah baya badawa kamar ka daga hannu kai ta roƙo na Allah ka maida ni annabi Allah na roƙe ka maida ni annabi zai yi to kaga wannan i'tida ne a cikin addu'a ketar haddi da wuce wuri ko kuma ka roƙi abin da yake Allah subhanahu wata'ala bai tsara rayuwar bayan sa kan haka ne ya Allah ka maida ni mutumin da yake bana cin abinci bana shan ruwa bana shan kan iska ga ku ko shin ka fata tsada ba ruwa zai yi wannan ƙetar haji ne da wuce wuri a cikin addu'a ko ko mutum yake addu'a na haram Allah ka taimake ni yanzu da wanci kila an fahimta wannan ƙetar haji ne wannan kun gane sharri ne ko to bari in ba ku wanda kike da shi kike so a faɗi ba ya Allah ka taimake ni wannan business din da muka ɗauko a office ke rai ai akan shirya mu ma gudu a samu kuɗi kaga idan aka ce mutum yana addu'a Allah ba shi iko ya rana kowa ya gane wannan bannani to haka nan yake idan ka shirya wani haramun cin haramun ka koma kana roƙon Allah ya baka iko wannan haramun din ka tabbata duk ƙetare haji ne haramun to mutum ya kusa zuwa ga Allah nemo alkhairin duniya da na lahira sannan in ya gama addu'arsa kuma malamai suka ce in so samu ne ka bada sadaka kai sadaka ka gama addu'an ka da cikin gari to idan ka zo masallaci sai ka bada sadaka ko ka samu wani mutumin kirki da kake tautata masa to sai ka bashi sadaka wal amalu salihu yarfa'u aikin alkhairi yana cin shi da addu'an ilayhi yas'alu kalimu tayyib addu'an kenan wal amalu salihu yarfa'u sai kyawun ayyukan ka farko din ka sai dauka addu'a to ala ayyi hal malin ya kawo addu'a dai akan abin da idan ka yi shi da gaske kana neman Allah ya tsarkake maka ranka Allah ya tsaftace maka zuciyarka to zaka zama da tsarkin rai da tsaftan zuciya da izinin Allah subhanahu wataala to muna roƙon Allah muna masu tsantsar da kai ga Allah muna masu tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa akan Allah ka tsarkake mana rayukanmu ka tsaftace mana zukatanmu ya Allah duk wani abin da ke bakanta rai ko ya bata ta ko ya gurɓata ta ya Allah ka sanya shamaki a tsakanin mu da shi to abu na ka'ida ta uku malai ce al-ka'ida ta salisa ka'ida ta uku al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha yace al-Qur'ani mai girma nan ne mabubbugan tsarkin rai da tsaftansa da kuma marmaranta da ka ina ne mabubbuga na tsarkin rai ina ne marmaro wanda yake gudana domin mutum ya samu tsarkin rai mare yace al-Qur'ani mai girma qala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana faɗi laqad manna Allahu 'alal mu'minin haqiqa Allah yayi baiwa akan mu'minai idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aika musu manzo daga cikin su ba daga cikin aljannu ba ba daga cikin mala'iku ba mutanen nan daga cikin su ne dai Allah ya aika da manzo to wannan baiwa ce ga Allah subhanahu wata'ala Allah mun gode maka menene wannan manzo yake musu yatlu 'alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana farkake su duk wani abin da kaji alqur'ani ya kawo to tsanki ne gare ka har karban zakka da Allah shi annabi ya karba yace khudh min amwalihim sadaqatan sai ce ni to tahiru mutazakkihim ka farkake su ka tsaftace su da wannan karban zakkan da zaka yi sannan kai musu addu'a ta alkhairi to shine Allah yake cewa aikin da annabi ke yi a cikin mu yatlu 'alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana karantar da su alqur'ani kuma yana karantar da su alhikma ita ce sunna wadansu malamai suka ce alhikma asraru shari'a yana karantar da su surura na shari'ar musulunci in aka ce kai alula kafin ka je kai sallah sururan da ke cikin alulan nan akwai wanda zaka gane a rayuwar duniya akwai wanda kuma Allah ya bar maka shi kai in aka ce kai sallah akwai dinsu surura a gangan jikinka a rayuwarka ne da kullum akwai sururan da sallah take haifarwa duk annabi yana karantar da ainihin musulmi yana karantar da wannan al'umma da aka musu baiwa a kai sai malai ce fa azamu ma tazkurihi nafsu alqur'anul karim mafi girman abin da rayuka ke samu tsafta ke samun tsafta daga gare shi shine alqur'ani mai girma allazi huwa kitabu tazkiyati alqur'ani shine littafin tsarkake zuciya da tsarkake rai wa manba'uha nan ne makabbaganta wa ma'inuha nan ne marmaranta wa masdaruha nan ne magangaranta da haka duk wani abin da ke da alaka da tsarkin rai to alqur'ani mai girma tattara shi sai malami ce faman arada li nafsihi tazkiyata do wanda ke nufatar ran shi da tsarki da tsafta falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla to yana so da tsafin Allah da haka yanzu tambayar da malam ke yi wani ne ke neman ran shi ta zama tsarkakakkiya ina yake wani ina ne ke neman ran shi ta zama tsarkakakkiya to ka nemi asma alqur'ani Allah ya tsarkake mana rayukanmu malai ce qala ibn abbas sayyidina abdullah dan abbas yake cewa رضي الله تعالى عنه يشهد من الله لمن اتبع القران الله يا بعد لا مني بكيفي اكن دو وند يبي القران الله يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره بعد يكشي با رايون دنيا با كما زي تشادي بجد الله شر دو وند يبي القران الله يا با كلام خيرن سوا ده الله كشي دو وند يبي القران والله تالله با زي كشي با دنيا با زي تصار على الاخره saboda Allah ya riga ba da wannan lamani fa inda yake cewa wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'ata alqur'ani mai girma kenan Allah ce fala yadhillu ba zai bace ba a duniya ko mutane duk sun taru sun yamma to shine na akan hanyar gaba idan duk mutane an gurbace shine na akan tafarki in dai alqur'ani ne girma yake sannan wallahi ta ba zai tabi ba a gidan lahira ba zai shiga wuta ba Allah ba zai azabta da shi ba fa qala ta'ala wa ta'an Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin yace ya ku mutane haqiqa wa'azi daga mahaifinku Allah ya zo muku me ne kenan alqur'ani wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya kaukar da haske bayyananne shine alqur'ani to wa'azi daga mahaifinku Allah ya zo muku wa shifaa'un lima fi sudur ko magani ne ga dukkan cututtuka na zuciya duk wata cuta ta rai ta kirji wanda yake da zuciyar da ran da muke magana akai duk sun tattara ana to maganin su ya zo daga Allah wa hudan kuma shari'a wa rahmatun kuma ainihin rahama ce lil mu'minin da sauran mummune ga baki da qala ibn al-qayyim al-imam muhammad ibn abi bakr ibn al-qayyim kenan yake cewa al-qur'an huwa shifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyyati wa adwa'ud dunya wal akhirah yasha alquran ne girma shine cikakken magani na cututtuka na rai na zuciya da cututtuka na gangan jiki zaka duk wata cuta da ka sani tana kama zuciya duk wata cuta da ka sani tana kama rai to alquran ne girma ne maganin ta maganin wannan cuta da haka idan kafirci na kama zuciya qur'ani shine maganin kafirci shine sai ga idan an karanta mu wadansu bayan Allah kamar da qur'ani ya fadi wadansu ma ahlul kitabi ne wadansu ba musulmi bane amma in ana karanta musu alqur'ani ne girma sai ga idanun suna zufar da hawaye qur'ani ya magance wannan cuta cutan munafinci qur'ani ya magance shi cutan shakka qur'ani ya magance shi in dai ka bi qur'anin da tafsirin da manzon Allah ya maka babu wata shakka da wanta ba ba cikin addinin musulunci haka nan sauran cututtukan da ba kai waɗannan hadari ba kaman cutan hafsada cutan san duniya cutan neman mulki da neman suna da neman daukaka duk in dai ka bi qur'ani za ka Allah ya warkar da kai daga waɗannan cututtukan cutan girman kai in ka bi qur'ani za ka warke dan wani girman kai girman kai shine walakanta mutane da kin karban gaskiya walakanta mutane da kin karban gaskiya idan Allah ya ce nake ka kabi alqur'ani ne girman duk za ka warke daga wannan cuta sai ka gaba za ka kai kunyan in kai kuskure akai maka gyara ka karba ba ba za ka kunyan in kai kuskure ka so ka ce jama'a jiya na yi kuskure na fassara wannan bakin kaza alhalin ba haka bane ba za ka kunyan wannan ba karban gaskiya ke ba kuma za ka yi kunyin yanzu wani na karatu ka je ka zauna kana sauraron karatun kayi ka saki da gaske kana daukan shari'a ba akwai wanda yana jin kunyin yanzu kaman wani shine ke karatu kuma sai in je in zauna sai ka dauka kaman ban bi shi ba ke girman kai ne kana alaman girman kai ne amma rashin girman kai shine yanzu wani bawan Allah na karantar da gaskiya sai ka je ka zauna ba kuma zama irin ne yanzu mu ne manya a gurin kawai irin ka san shi gida kan mu ne manya muna da wani a zaman mu gyara ne ta aliki ba wannan zaman ba zama na jin gaskiya da karban gaskiya al'allama din ba za ka ce duk inda ya ga ana karatun addini bai iya wucewa sai ya zauna waɗansu ɗaliban shi ne ma ke karatun zai zauna kuma zauna ne zama ne neman fa'ida kalori irin yadda suka yi rayuwa rayuwa mai tsafta rayuwa mai kyau suka ba Allah haƙƙinsa suka ba bayin Allah haƙƙinsa wani bawan Allah ya taɓa zuwa ya rance kuɗi a wurinsa ya ce zan dawo da shi lokaci gaba al'allama shi babu mutu lokacin ya yi wuce bai kawo ba kuma bai zuwa yin hangari ba har sai bayan tsawon lokaci sai suka haɗu da al'allama din ba a wurin wata muhabara sai wannan bawan Allah sai ya zo da ya ɗaga shi bin ba makaho da ɗalibinsa ɗalibin shi ne kuma shi ne yana da direba yana da wani ɗalibi a motarsa duk inda yake so a karanta a littafi zai ce karanta mu guri kaza zai rika karanta mu shi yana ji malami na ta'aliki yana shanji ko kuma shi malamin yana son ya ji dai abubuwan haka saboda ya rufe to shi ne da suka zo sai wannan yazo yana neman hanzari ya shek billahi sani ina wallahi kaza 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 ka ji dalili na ka ji hanzari ma din ba da lava 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 shi ne sai wannan dalibin sai yake ce ma malam sai Allah ya fassara malam mutumin nan alƙawari zai kawo maka lokaci kaza amma har lokacin ya wuce bai kawo kuma sai yanzu da ya ganka a hanya to masu ƙarfin zuciya da tsaftar rai sai din ba zake cewa ya ni tarafa an nasaliha an nasaliha ho wai kana nufin kenan yanzu a yafe ma ko khalas shi kenan an yafe mishi an yafe mishi kuɗin kuɗin da muka buga lissafin su ya kai naira kusan miliyan 4 da wani abu yace khalas shi kenan an yafe mishi an yafe mishi shi kenan kuma ta yau ba kuma waje koma yana cizon ya tsaya sai ya yafe mishi ba har a wurin Allah kawai ya yafe mishi ta yau kai ka san wannan mutum wanda ya iya irin wannan kana jin kai naka zai shiga wannan hannun shi ya cuce ka to tsaftar rai haka take to duk wanda ya kama alqur'ani ne girma ya kama tabbas to irin waɗannan cututtuka na girman kai na hasada na ƙyashi ka ga wani a gidansu ɗaya ne amma wani sassa suna jin ƙyashin wani sassa su samu alkhairin Allah ko ɗan su anguwansu ɗaya ne amma yana jin zafi a ha'ula iman Allah alaihi min bayyana shi ya zaya ce wannan shi ne ya ɗaukaka a kanmu to haka al'amuran suke to qur'ani na magar su annin cututtuka na zuciya wal badaniya da cututtuka na gangan jiki haka yana maki ya qur'ani ke magar cututtuka na gangan jiki gurgurdan imanin ka da qur'ani gurgurdan irin yanda zai kama ka tafi shi ibnu qayyim din da ke wannan magana ya kawo ta magana a cikin wanda da silatul tafsa yace yayi fama da rashin lafiya mai tsanani lokacin da ya tafi aikin hajji yace gashi babu likita ba irin yanzu bane da zaka ta aika inje mustashfa al-malik abdul aziz ha wannan lokacin ba shi gaba irin wannan ba yace gashi babu likita ga rashin lafiya ya dame shi yace kai sai mun cin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama zamzam da masu ruba da ku nace na kuma wancan hadisi da manzon Allah cewa ma yudrika annaha rubya akan fatiha yace sai in dibo zamzam sai in karanta fatiha yace sai na sha yace sai na ga abin ban mamaki kamar ka ce irin nan take kamar an yi ruwa an dauki Allah subhanahu wataala ya bashi waraka daga wannan abin da ya dame shi to haka nan an ba da labarin cewa al-imam al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar a farkon rayuwarsa malamin lugha ne malamin harshen larabci amma sai ya gama da hadisin da annabi ke cewa zamzam da mai shuru bala sai ya ce to shi kuma a duniya babu malamin da ke birge shi a duniya cikin malamin hadisi na kusa-kusa kamar al-hafiz al-mizzi al-hafiz al-mizzi babban malamin hadisi sun yi zamani ɗaya da ibnu taymiya cikin manya-manyan ɗalibansa akwai su al-imam ibnu kathir ɗalibin ibnu taymiya ne kuma ɗalibin sa ne akwai su al-imam az-zahabi duk ɗaliban al-hafiz al-mizzi shi ke da littafin tahzib al-kamal to wannan malami yana burge al-hafiz ibnu hajar yace sai na dauki ruwan zamba na ce ya Allah ka bani ilimi irin ilimin al-imam al-hafiz al-mizzi sai ya kwankwaɗi ruwan zamba to daga nan fa al-hafiz ibnu hajar da ya duka a duniya a yau in ana lissafo malaman da suka cimma abin da suke nema a duniyan hadisi sai an faɗa al-hafiz ibnu hajar kafin a faɗa al-hafiz al-mizzi ya sha gaban shi ya shiga ne mishi nisa a cikin babin hadisi al-hafiz ibnu hajar to dole ina kawo ko abubuwan da Qur'ani ya kawo ne shi ma Sheikhul Albani ya kawo wannan a cikin da'ifa ko a cikin da'ifa yace da ya gama da wannan hadisin da matsayin ibnu qayyim din can da ya sha zamzam ya karanta Fatiha yace shi ma yayi fama da rashin lafiya a farko rayuwarsa yace shi ma lokacin da yaje aikin hajji sai ya tafa ruwan zamzam da sha yace shi ma ya ga abin mamaki a wani gaban kuma ya kawo ta kissan kuma da yake cewa sai ya ga bayanin wani malami na likita da yake cewa inda za ka kwana 40 baka ci komai ba sai ruwa to duk cutan da ke jikinka zai jiki to dai kaga shi albani jalat abin da suke shi jalat irin ka ce jajirtaccen abin da ya tafi a gaba ya gaba shi sai da zauna kwana 40 bai ci komai sai da ruwa ruwa kai ke shi a duniya yace to wannan ya bani hasken cewa shi mutum zai iya rayuwa ma ko bisa yin shi sai da kwana 40 akai ka cikin bari ba almuhim dai ina son ka gane inda Qur'ani ke magance cututtuka na zuciya da cututtuka na dangane in ka dauka hannunka a ciki inda ke maka cewa karanta Fatiha ko ka karanta a ruwa ka shafa a cikin jikinka ko shedanu su kama mutum a karanta mishi Fatiha ko kulhu Allah ko kulka kona Allah subhanahu wataala zai ba shi lafiya da izinin sa gurgurdan iyayen da zuciyanka take da imani gurgurdan da wannan zai tafi al-Imam Ahmad ibn Hanbal idan aka sami ciwon jinni yakan aike dalibansa yace ku je ku karanta mu wannan mare lafiya Qur'ani ku ce na ce ya fita daga cikin wannan mare lafiya idan aka je aka karanta musu al-Qur'ani sai a ce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce ka fita daga cikin wannan jikin mare lafiya sai a ji shedani na ihu yace wannan maganar ce mun girma ce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya aiko in fita ce girma ce fita to bayan mutuwar al-Imam Ahmad an ce wanda daga cikin dalibansa ya taba kwatanta wannan shedani ya shiga jikin wata bayan Allah yace kai ka fita yace mishi an ce maka kai irin al-Imam Ahmad ne yace to bara ka tawa bara ka tawa ba ai kai matsayin ka ba irin matsayin al-Imam Ahmad bin Hanbal ba shi wancan da tsoron Allah sa da takawansa ya bayyana to gurgurdan yanda kake da tsoron Allah gurgurdan yanda maganar ka zake tasiri cikin bayan Allah duk da yake wannan ba ka'ida ce mu karira ba ba ka'ida ce ce kowane lokaci haka take ba akwai yawan mutum tsoron Allah shi da kai kuma maganar ta tasiri akwai kuma tsoron Allah shi ta kai maganar ta tasiri ba ka'ida ba ce wannan kamar yadda ga annaba sun kira ka gare da yau amma sun ji amsa ba kun magana ka ga ai suna kan gaskiya suna tsoron Allah to ala ayi hal dai ina son in nuna Qur'ani inda yake magance cututtuka na zuciya da na gangan jiki kuma al-Qur'ani shine maganin cututtukan duniya da na lahira kan sani ko kun san cikin cututtukan lahira kan menene cututtukan lahira malam Musa kan menene cututtukan lahira malam Musa kan menene cututtukan lahira wannan na duniya na lahira cututtukan gidan lahira nasallu Allahu salamatu wal afiya kaman azabun mutan jahannama kaman bala'in ketar faradi kaman zafi da guni da bayi za su tsaya ranar tashin kiyama duk cututtuka ne da musibu da ke fama bayan ranar tashin kiyama duk qur'ani na magance su malai sai qala ta'ala alladhina atainahu alkitaba to nan zai gaya maka in aka ce alqur'ani ne ake nufi kayi ma alqur'ani dan ana ta faɗin qur'ani ana ta faɗin qur'ani wani sai ce alhamdulillah aini kullun da asuba ina dauko qur'ani na zan karanta izu fi biyu to shine abin da ake nufi ko me ake nufi kai alqur'ani malai ce alladhina qala Allah ta'ala alladhina atainahum alkitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna wadanda aka saukar musu da alqur'ani aka ba su alqur'ani yatlunahu suna jin alqur'ani ne girma sau da kafa haqqa tilawatihi haqiqalin din suke ma alqur'ani ulaika yu'minuna bi wadannan sune kai suka yi imani da alqur'ani kar wani ya dauka tilawa ma'anar shi kawai karatu karatu yana cikin tilawa amma ma'anan tilawa ya fi haka faɗi idan aka ce washamsu wa duhaha wal qamari idza talaha tilawa kenan Allah ya rantsuwa da rana ya rantsuwa da wata idza talaha idan ta karanta rana idan ta karanta kenan idan ta bi ta idan wata ta biye ma rana ta bi ta farkinta shine ma'anin tilawa da haka ma'anin tilawa kamar yadda malamin ya kawo yace wa tilawatul kitabi haqqat tilawa karanta alqur'ani haqiqanin karantawa ko kuma tilawan haqiqanin tilawa takunu bi qira'atihi wa hifdhihi ta hanyar karanta alqur'ani kuma ka hadisi kaji ashe makarantar qur'ani wanda har suka samu dama suka yi tadibiyan kalmomi da harfin alqur'ani suka haddace shi alama ce dake nuni akan sun bi alqur'ani ne girma darajar sa a wurin Allah yayi wanda bai kai ga haddan alqur'ani ba gurgurdan abin da ka haddace gurgurdan darajar ka a wurin Allah subhanahu wataala gurgurdan abin da kake karantawa gurgurdan darajar ka a wurin Allah da haka yana faruwa ne ta hanyar karatun alqur'ani da haddace shi ko wa fahimi da fahimtar sakon da ke ciki sai ka fahimci sakon da ke ciki kenan sai a rika zuwa majalisan tafsiri wata dabbari da tadabburin sa ciccir kuma ma'anonin sa da irin sakonnin da ke karkashin sa akwai dan su ayoyin da yake ba a fito karara ba amma in ka zurfafa tunani kai zurfafa nazari mai kyau za ka gane sakonnin da ke ciki in ka auna waɗansu ayoyin a jumlace ka hada su da waɗansu nasosan a gefe za ka gane musu sako da ke karkashin wata aya idan fahimta wal amali bihi kuma da aiki shi kaga abubuwa guda nawa aka kawo qira'ati wa hibbihi abu daya fahimi fahimtar sa biyu tadabburi kikkirfa ma'anonin sa uku al amali bihi da kuma aiki shi abubuwa guda uku yace to shine ma'ana haqqa ce da wuce duk wanda yake wannan abubuwan to ya ba alqur'ani ne girman haqiqanin shi kuma wannan zai samu tsarkin rai zai samu tsaftan zuciya kama fassara bi zalika ashabatu wa tabi'un kamar yadda sahabbai da tabi'ai suka fassara wannan shine ma'anan alladheena atainahum alkitaba yatuluna haqqa tilawati qala ibn mas'ud sayyidina abdullah ibn mas'ud yake cewa kana rajulun minna yace mutum yakan zama daga cikin mu sahabbai kenan ji sayyidina abdullah ibn mas'ud idza ta'allama ashara ayati in ya koyi ayoyi guda 10 cikin alqur'ani lam yajawizuhunna baya ketare su hatta ya arifa ma'ani dinna hatta ya ji ya nemi ma'anonin su wal amal bihinna kuma sai ya aiki da su larabawa ne fa sai abdullahi bin mas'ud ba hausawa bane ba turawa bane larabawa ne tantagariyar laraba madaranta ba irin larabawan zamani da anniya suka yaran su ba in ka je saudiya yanzu anniya suke yi in dai ba malamai na gabatattu su ne ba da suna larabci fusa irin su al'alama bin ba shi dai ma gane anniyan ba ko ta anniyan ne yake ganewa ba za a kira a waya ana tambayoyi musamman irin mata din nan da yake ba su shiga cikin sun mu'amala da mutane sun goge ba za ga wata suna tambaya ya shekara da ana kin ce Allah ma'a wallahi ma'a bai gane ba sai shi dan jaridin ya fassara mishi me take nufi da nagarkacin larabci sannan zai gane abin da take nufi to ba irin larabawan ba balle kuma ka je irin su Misra ka je irin su Algeria ka je irin su Morocco duk larabawa ne amma duk anniya ta gurbata larabcin nan to wadannan sahabbai ne magaran larabawa amma kuma idan suka karanci ayoyi 10 ba za su wuce ba sai sun ji annabi ya mustasara waɗannan kalmomin da ma'anonin shi ne sai ka samu an samu hadisi suna fassara waɗansu ayoyi wal amali bihin kuma sannan sai su aike shi za ka kowace aya 10 sun san ma'anar ta kuma sun yi aiki da ita alherin Allah zai ya kai ga sahabbai mu ko yanzu in ka tashi daga tafsiri sai dai kawai malamin ya ci burge ka ka ai malam wani ka ai malam wani na karatu to da yake karatu sai kai aiki da ni ne cikin abin da ya karanta kai malam wani akwai tafsiri sai kai aiki da ayoyi guda nawa cikin abin da ya tafsiri kila kun gani mu burge kawai malami kawai burge wani kawai dai a jijin yana tuka kawai malam wani na zuwa karatu to sai kai aiki da shi ko kawai ya tsare a yana karatu a harshe to sai an karanci qur'anin nan an kuma san ma'anar sa an yi aiki da abin da ke cikin sa malai ce qira'atul qur'ani duna fahimi ma'ani karanta alqur'ani ba tare da fahimtar ma'anonin sa ba aw al'amal bihi bima ja'a fihi ko kuma kin yin aiki da abin da yazo a cikin sa la tu'addu tilawatan bihaqqin tilawatan bihaqqin ba kidaya ta a matsayin jin qur'ani haqiqanin bi ko tilawa haqiqanin tilawa walidha yaqul al-Fudayl bin Iyad da wannan ne Fudayl bin Iyad rahimahullah ta'ala yake cewa inna ma nazala al-Qur'anu li yu'mala bihi an saukar da alqur'ani mai girma ne dan ai aiki da shi yace farta khaban na su qira'atuhu amala sai mutane suka dauki karatun shi ne aikin kun gane magana an saukar da alqur'ani ne din idan an karanta yake da shi to sai mutane ka dauka idan mun karanta yanzu to mun yi aikin kenan kamar babu wani aiki sai karatu idan muka karanta yanzu har muka kai ga matsayin yanzu muna yin musabaqat da shi muka kai ga yanzu ana samun wanda ya shi tun da tafsiri mata da maza ana samun wanda ya shi tun ana samun wanda ya 40 ana samun wanda ya 20 shikenan to mun gama aikin kuma bayan wannan wasila ce hanya ce da zaka yi aikin to sai mutane suka aje aikin a gefe sai suka dauki kawata lawo ita ce aiki dakan ana magana ina madaukaki sai ce ni ne ai ni karanta alqur'ani ko ni ne karanta alqur'ani sai dauka wannan shine aikin kenan Allah ka shirya tadda sai ma dai ce karshe wa idza karamallahu azza wa jalla 'abdahu bi tilawati alqur'an idan Allah ya girmama bawan sa ya bashi karatun alqur'ani wa tadabburi ya bashi tadabburin sa wa mujahadatin nafsi ya kuma bashi yanda zai rika yaki da zuciyarsa ala al'amali bihi akan ya rika aiki da alqur'ani na lamina tazkiyati aw farin sin to ya samu rabo mai gwadi cikin raban tsaftan zuciya da tsarkin rai to ya Allah muna roƙon ka cikin falalan jabaiwanka badin mun isra ya Allah ya Allah ka ba mu rabo mai gwadi a cikin karatun alqur'ani da fahimtansa da tadabburinsa da aiki da abin da ke cikin sa Allah kuma ka daukake mana rayuwar mu da fatan mu da wannan ina ganin za mu tsaya insha Allah ta'ala sai zama ta gaba sai mu ci fa'ida ta to din da muka fadi dai Allah ka ba mu lada abin da muka fuskar Allah ka gafarta Allah ka ba mu nasara a duniya da akhira na'am 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 kenan karatun alqur'ani ba tare da fahimtan sa ba ba kuma tare da aiki da abin da ke cikin sa ba shine ma'anar sa baka akwai wanda zaka tuna ta karatu akwai tilawa amma babu tadabburi da fahimtan ma'ana babu kuma aiki da abin da ke ciki to wannan karatun kaman ba shi daga cikin hakkar tilawa Allahu a'lam so سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تو يا رب جل جلاله نعم يجدد نعم ايه رحمه الله دي منا cikin ta muna cikin rahman Allah da yake bari in ka dauki rahaman da fadi ba wai kawai rahaman da ke samun bawa a lahira ba kaga ar-rahman da ar-rahim ai duk sunayen Allah ne wanda suke nuni zuwa ga rahaman Allah cikin fassarar da malamai suka yi waɗansu malamai abin da ke bambanci ar-rahman da ar-rahim cikin waɗansu malamai sun ce bambancin sa shine ar-rahman mai rahama a duniya yalwatacciyar rahama a duniya ar-rahim ne ke ɓantacciyar rahama ga bayi gobe kiyama kai akwai wannan magana to kenan duk wani ruwa da ka samu cikin rahaman Allah ne duk wata iska da ka shaka cikin rahaman Allah ne tufafi da Allah ya baka cikin rahaman Allah ne ko hashi ne ke cewa a duniya har irin yadda kaza take lulluɓe ƴaƴanta duk cikin rahaman Allah ne to dan haka rahama muna cikin ta amma ga maniyar rahama a duniya da musulmi da kafirai da dabbobi da tsirrai da itatuwa da kowa yana cikin wannan rahamar ta Allah amma rahama da zai samu bayi daga mutuwar ku zuwa ga wannan kebantacce ne ga mu to da haka idan aka ce Allah jaddada masa rahama kalman ba za ta zama ta yi nisa daga gaskiya ba kamar i'tirafi ne cewa wannan mutum ya rayu cikin ni'imomin Allah da falalansa wallahu a'lam na'am malam
Allah, I'm not sure.